إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بحكم والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك مدونا سافية لهدي ترى قوة رمضان الشكرة تدبود إيد الأليه الدار بإن دشدا هجر من زعل الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة ومدينة وان دي ترى قوة أكوة الشكرة تدبود بيودة أشرين دبير ميلادية. Daga wannan masallaci mai albarka na Uthman ibn Affan wanda ke unguwar Usaitu a cikin birnin Abuja. Yin ba manta ba darasinmu na jiya mun tike da ƙarshen aya ta 95 daidai cikin wannan sura mai albarka, suratu Maryam, wanda kuma duk da haka mun ce za mu koma baya mu sake ɗaukowa daga faɗin Allah maɗaukakin sarki. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وتو آياتا 92 kenan. Kuma wannan shine darasinmu na takwas a wannan shekara. Me Allah ya ce?
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada.
Allah ya ce wa ma yanbaghi lirrahmani, bai dace ba da Allah mai rahama ay yattakhidha waladan, a ce yana da ɗa, domin riƙar ɗa ya ci karo da ubangijantaka, ya ci karo da kasantuwa mahalicci. Domin idan an ce ka halicci abu, to ana nufin ba haifarsa kai ba, kamar yadda kuma in an ce ka haife shi, to ba halittarsa kai ba. To da haka shi mahalicci bai dace da ya riƙi ɗa ba, abin da yake nasa shine halitta da mallaka da kuma gudanarwa. Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce in kullu man fis samawati wal ard, duk halittar da ke sama da ƙasa, illa ati rahmani abdan, za su zo wa Allah suna bayi. Ma'ana a ranar tashin alkiyama kowa zai zo gaban zatin Ubangiji maɗaukakin sarki, kuma ya tabbata cewa shi bawa ne ga Allah, ya yi ikirari da haka ba tare da musu ko jayayya ba. Sannan wa kulluhum atihi yawmal qiyamati fardan, kuma dukkan halittu za su zo wa Allah subhanahu wa ta'ala a ranar tashin alkiyama fardan, ɗaya bayan ɗaya, ma'ana ɗaiɗaikunsu ba a jumlace ba. Yadda muka zo duniya ɗaiɗai da ɗaiɗai, haka za mu je wa Allah a ranar tashin alkiyama gaban zatinsa ɗaiɗai da ɗaiɗai. Laqad ji'tumuna kama furada kama khalaqnakum awwala marra. To wannan ayoyin da waɗanda suka gabace su a baya tun daga kan faɗin Allah maɗaukakin sarki wa qalu ittakhadha rahman walada, duka jiya mun fassara su ɗaiɗai, kun fassara na baki. To amma sai dai ba mu tsinto abin da muke tsintowa ba na maganganun malamai da kuma hadisai waɗanda suke daɗa fito mana da ma'anonin ayar. Wannan shine hikimar da yasa muka sake maimaitawa. Ibn Kasir ya ce wa qad qarrara ta'ala fi hadhihi as-sura ash-sharifa ubudiyyata Isa alayhi salam. A cikin wannan sura madaukakiya Allah ya tabbatar da annabi Isa bawansa ne. Wa zakara khalqahu min maryama bila abin, kuma ya faɗa mana yadda ya halicce shi daga mahaifiyarsa na Maryamu ba tare da uba ba. To sannan ya ce shara'a fi maqamil inkari ala man za'ama anna lahu walada. To shine Allah maɗaukakin sarki a ƙarshe-ƙarshe nan yake mai da martani ga waɗanda suke cewa shi Allah yana da ɗa. Ta'ala wa taqaddasa, Ubangiji ya buwaya kuma Ubangiji ya tsarkaka. Wa tanazzaha an zalika uluwan kabira, kuma ya nisanta gaburan haka nisanta mai girma. To shine yake wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada har zuwa ƙarshe. قال ابن عباس عبد الله بن عباس يجي ومجاهد ده مجاهد بن جبر وقتادة ده قتادة ابن دعامة السدوسي ومالك ده امام مالك بن انس ده الله يجي لقد جئتم شيئا ادا للي كنزو ده ابو انجمي من جرمان قسكي اي عظيما ببا سيجي ويقال انا فدا على ربشي ادا بكسر الهمزة وفتحها كوكتي ادا كوكتي ادا da a larabci ana fada ana nufin babban al'amari to sannan kuma yace wa ma'amaddiha aidan kuma akan ce addan kaga ya zama lugha uku kenan sai yace falasu lughatin karin maganan karin harshe guda uku sai yace ashharuha al'ula wanda yafi shahara shine na farkon iddan din kenan mana laraba sun fi cewa iddan sama da su ce addan sama da su ce addan duk da cewa duk ana fada ubangiji yace takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda anda awli ar-rahmani walada sama kirzi rage ta fashe kasa kuma ta tsatsage duwatsu kuma su rushe idan an ce Allah yana da dama ana su ba sa son su ji wannan batu shine ibnu kasir yace ayyakadu yakunu zalika abin nufi kiris yake ragewa hakan ta faru kenan wannan ya nuna mana shirka a shirye take da tarusa duniya wannan yana nuna mana duk ayyukan sabo suna lalata yanayi suna lalata yadda halittar sama take ma'ana takan sa a samu tasgaro cikin halittar duniya wani lokaci kaga ambaliyar ruwa wani lokaci girgizar ƙasa da yawan irin waɗannan abubuwan abin da ke kawo su ayyukan sabo ne kai hatta zazzabin rana ko zazzabin wata ayyukan saban bil adama ke jawo su to amma da yawa waɗanda ba su da imani ko ba su karanta alkur'ani ba hankalinsu yakan tafi nesa su ce ai abu kaza da kaza shi yake kawo pollution gurɓatar yanayi abu kaza da kaza da kaza shi yake causing kaza na natural disasters an yadda amma asali abin da ke jawo wannan abin ya faru shi ma saban Allah ne idan saban Allah yayi yawa to Allah madaukakin sarki sai ya sa abu kaza da abu kaza na duniya ya samu matsala dan me dan su ma waɗanda suka yi saban a dandana musu kudin su wasu ta sanadiyar haka su mutu wasu su asarori wasu su kaza saboda sun taba Allah shine Allah yake zahara al-fasad fil bardi wal bahri بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون مثلا تفارو أتدو مثلا تفارو أسما معنى أسرار سمانية سيالة بما كسبت أيدي الناس أما أبن دوتاني سيكي أي كتاد هنن سشي يجاو سيكي ليذيقهم بعض الذي عملوا كما ألا ينعين هكني دنيا أنت ناموس ونبنغلين أبن دسك أي كتا لعلهم يرجعون دنس داو كان ليدي shi yasa a hadisin na Aisha manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana fada cewa bayan an yi zazzabin wata ko zazzabin rana a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah yake fada waɗannan abubuwan da suke faruwa na zazzabin rana ko zazzabin wata zanubin mutane ke jawo shi yawan zinace zinace ballantana uwa uba shirka yawan cin riba yawan ayyuka na saban ubangiji kuma Allah yana yin haka ne dan ya tuna wa bayi su shiga taitayin su shi yasa annabi yace idan kuka ga irin waɗannan abubuwa sun faru to ku yi maza ku koma ga Allah ta hanyar zikiri ta hanyar sallah ta hanyar sadaka ta hanyar istighfari da sauran ayyuka na ibada daga ibnu kasir yace inda sama'ihinna hadhihi al-maqala sama da ƙasa da duwatsu sukan kusa rushewa idan suka ji an faɗi wannan mugunyan magana na cewa Allah yana dada min fajarati bani adam wanda fajiran ɗan adam suke fada ai izaman lirabbi wa ijlala saboda kasa suna girmama Allah suna mutunta shi da haka da zarar sun ji an faɗi haka sai su shiga tsoro da firgici kamar za su rushe li'annahunna makhluqatun domin su an halicce su ne wa mu'assasatun kuma an kafa su ne ala tauhidihi bisa ga kadaita Allah da tauhidi wa annahu la ilaha illa huwa kuma haqiqa shi Allah babu abun bauta da gaskiya sai shi wa annahu la sharika lahu kuma bai da abokin tarayya wala nadhira lahu kuma bai da sa'a wala walada lahu bai da da wala sahibata lahu bai da mata wala kufu lahu bai da kini bal huwa al-ahadus samad bar dai shi Allah shine daya daya mawadaci ta dukkan fuskar wadata al-imam ibn jarir al-tabari ya rawaito hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda
amin
abdullahi dan abbas yace inna shirka faza'at minhu as-samawati wal-ardu wal-jibalu ita dai shirka sama ma tsoranta take ji haka nan kasa ma tsoran shirka take haka duwatsu wa jami'ul khala'iki dukkan halittu da kasani suna tsoran shirka saboda sun san hadarin ta ita take jawo fushin Allah madaukakin sarki da kuma azabar sa sai yace illa thaqalaini kadai wadanda suke da sauku da wargi da kuma ganganci wajen shirka da rashin tsoran ta matakan tsoro sune mutane da aljanu sai yace wa kadat an tazula minhu li'azamatillahi to kirzi yake ragewa sama da kasa su rushe idan an yi wa Allah shirka saboda sanin girman Allah din manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa a wani hadisi yace laqinu mautakum shahadata an la ilaha illallah ku rinka laqana wa matattunku ma'ana wanda suka kusa mutuwa daga cikin ku idan aka ga mutun ya fara nuna alamar zai mutu to a rinka ce da shi wana kace la ilaha illallah wana kace la ilaha illallah shine ma'anar laqinu mautakum la ilaha illallah mazala yace fa man qalaha inda mautihi duk wanda ya faɗi kalmar shahada a dabda lokacin mutuwarsa wajabat lahu aljanna aljanna ta wajaba gare shi ma'ana zai shiga aljanna fa qalu ya rasulullah sai sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah fa man qalaha fi sihhatihi to shi kuma wanda yake faɗa ta lokacin yana da lafiyar safa qala sai annabi yace tilka aujabu wa aujabu yayi shi wannan yafi cancanta ne shiga aljanna thumma qala sannan sai manzo Allah yace wallazi nafsi biyadihi naran sai da wanda raina ke hannunsa lauji abis samawati wal ardina da zo a zo da samai baki daya da kasai baki daya wama fihinna da abin da ke cikin su na halittu wama bainahunna da abin da ke tsakankanin su wama tahtahunna da abin da ke karkashin su fa wudina fi kifatil mizani a dora su akan tafin mizani mana skeli kenan wa wudi'at shahadatu an la ilaha illallah fil kiffatil ukhra ita kuma la ilaha illallah nauyinta da ladanta a dora shi akan tafin sikeli dayan sai ce la rajahat bihinna wallahi la ilaha illallah sai ta rinjaye su wannan yana nuna mana girman tauhidi da girman kalmar shahada da girman ladan mai yinta a wajen Allah wa qala ad-dahhaku dahhaku yace ai yatashaffaqna faraqan min azamatillahi da Allah yace takadu samawati yatafattarna ay yatashaffaqna lallai samai da kasai da duwatsu suna tsorata faraqan a furgice min azamatillahi saboda sanin girman Allah wa qala abdurrahman ibn zaid ibn aslam abdurrahman dan zaid dan aslam yace da Allah yace watanshaqqul ardu ay ghadaban lahu azza wajal kira sai rage kasa ta tsage saboda taya Allah fushi idan an jingina masa abin da bai dace da shi ba na da ko mata ko kishiya da haka dukkan halittu suna taya Allah kishi na idan an taba shi an hada shi da wani an yi masa shirka sukan ji kamar za su fashe dan su hadiye ɗan adam waɗanda suka yi wannan shirka qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace da Allah yace wata tsirul jibalu haddan yace haddan ai hadama kuma duwatsu kirzi yake ragewa su fadi su rushe wa qala sa'id ibn jubayr sa'id dan jubayr yace haddan yankasiru ba'daha ala ba'din mutatabi'at abinda ake nufi da haddan shine wasun su suruso su fado kan wasu rawal imam ahmad an abi musa imam ahmad dan hanbali ya rawaito hadisi daga abu musa al-ash'ari Allah ya kara masa yadda abu musa yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la ahada asbaru ala adhan sami'ahu min Allah ba wanda yake Allah hakuri da juriya na cutar wanda yake ji ane masa tare da zai iya daukan mataki zai iya daukan fansa amma kuma sai ya hakuri ya jure manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace innahu yushraku bihi ane wa Allah shirka ana sanya masa kishiya da abokin tarayya wa yuj'alu lahu waladun ana cewa yana da da wa huwa yu'afihim wa yadfa'u anhum wa yarzuquhum tare da baya san jin wannan magana ya tsane ta baya santa ya haramta ta gabayi to amma kuma duk da haka bayin suna fada masa da haka kuma shi Allah yakan yi hakuri ya kyale su ya jinkirta musu azaba kai har ma a duniya kaga yana ba su lafiya kuma yana kare su daga dukkanin wata cuta to wannan yana nuna hakurin ubangiji ba wai dan amfi karfin sa ba sai dan kawai tausayi ga bayin sa da kuma yi musu jinkiri dan ta yi wasu a cikin hikimar su za su tuba daka Allah yake wa ma yan bagilir rahmani ay yattakhidha walada ay la yasluhu lahu wa la yaliq li jalalihi wa azamatihi li annahu la kufa lahu min khalqi bai dace ba a ce Allah yana da da saboda buwayarsa da girmansa kuma shi bai da sa'a cikin halittarsa baki daya subhanahu wa ta'ala to sannan Allah yake laqad ahsahum mu'addahum 'addan lallai Allah ya san adadin halittarsa kuma ya kidanye su duk wata halitta da ka sani a wannan duniya Allah ya san ta kuma shi yake kula da kayansa tsuntsaye ne a sama dabbobi ne a ƙasa kifi ne a cikin ruwa mutane ne ko ma wane ne kowace iriyar halitta ce kai hatta kwari da suke cikin shuri Allah ya san adadin kayansa shine yace ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir ko saurara ku ji mahalicci yana sanar da halittarsa kuma shi mai zurfin sani ne kuma shi zai bada labari akan komai domin malamai suka ce idan da a ce akwai wata halitta da Allah bai san da inda take ba to wannan halittar ba za ta rayu ba domin waye zai kula da numfashinta waye zai kula da bata abinci waye zai kula da in ta ci abincin kuma ya narkar mata da abincin a ciki har ya fita lafiya duk ba mai wannan sai Allah duk wani abinci da muka ci sai da izinin Allah abincin yake wucewa ya shiga cikin mu kuma sai da izinin Allah abincin yake narkewa a cikin mu domin ba wata na'ura da take narkar mana da abinci a ciki face da kulawar Ubangiji kashi wannan yake nuna maka duk wata halitta ba za ta iya rayuwa ba sai da Allah sannan duk wata halitta a duk inda take Allah ne ya aje ta kuma yake sanar da kayansa shi yasa Allah yake wa ma tasudu min warqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil ardi wala ratabin wala yabisin illa fi kitabin mubin daidai da ganyen bishiya nan da muke gani Allah ya san adadin bishiyoyin duniya ya san adadin ganyayyakin su kuma ganyen da ya bushe Allah ya san da bushewarsa ganyen da ya tsinke daga jikin bishiya zai fadi Allah ya san da tsinkewarsa da izinin sa ne ya tsinke kuma yana sauka Allah ya ji daka wannan yana nuna mana girman zatin Allah da buwayarsa da fadin ilimin sa subhanahu wataala abu ne wanda ya wuce hankalin dan adam ya wuce tunanin dukkanin mai tunani an ce wata rana annabi Sulaiman yana zaune a gefen wani rafi sai ya ga wani kwado ya taho gefen rafi sai ya ga wata tururuwa ita kuma ta dauko kwayar hatsi da ta zo gefen rafin shi yana kallo su kuma ba su san ma yana kallon su ba amma Allah yana so ya nuna wa Sulaiman irin isassa da kudirarsa da ilimin sa da yadda yake kula da bayansa sai aka ga kwadan ya zo gefen ruwa ita kuma tururuwar da ta zo kawai sai ta jefa wa kwadan wannan kwayar hatsin a baki sai kwadan ya hade sai kwadan ya cikin ruwa to shine shi annabi Sulaiman da yake yana magana da kwari sai ya kira wannan tururuwa yace me ya naga kin yi haka sai ta ce ya annabin Allah akwai wata tsutsa ce da Allah ya halitta a cikin ruwan nan tana nan a ƙarƙashin ruwan a cikin dutse ita kuma tsutsar makauniya ce ba ta iya fitowa ta zo ta nemi abincinta da kanta to amma dake Allah shi halice ta ya aje wajen to ni sai ya sa ni nake dauko kwayar hatsi nake kawowa shi kuma fadan nan sai ya zo ya fito ya karba shi kuma sai ya je ya kai wa tsutsa to wannan yake nuna maka Allah madaukakin sarki yana da cikakkiyar lura da kulawa game da sha'anin bayinsa to idan dan adam ya fahimci wannan tsutsa a cikin ruwa Allah yana kai mata arziki kai sai kai tunanin Allah ba zai kawo maka naka ba har kake tunanin Allah madaukakin sarki ba zai kula da kai ba har sai ka je wajen boka har sai ka je wajen wani malamin tsubbo har kake munanawa Allah zato a'a ubangiji subhanahu wataala duk halin da bawansa yake ciki yana tare da shi yana sane da shi yana kulawa da shi abin da yasa wani lokaci Allah ba zai biya maka bukata ba sai ka roƙa domin isa haka ta nuna ko kai ne yanzu kana da wani a ƙarƙashinka ka san yana cikin damuwa kaza yaki ya gaya ma to kai ma sai ka ce to shikenan ni ma ba zan biya masa bukata ba tunda shi ma bai faɗa ba to wannan ita ce isa ta Allah ya san duk damuwar da bayinsa suke ciki amma Allah yana so a girmama shi yana so a bauta masa to amma waɗansu sai su ki roƙon Allah sai kuma su tafi suna roƙon wani Allah. Shi Allah wannan roƙon yake so, ba wai bai san halin da kake ciki ba, amma roƙashi ka nuna kana nema a wajensa, ka rusuna gaban sa, to shi kuma sai ya nuna maka isa. Wani lokaci kuma saboda rahmatta sa baka roƙe shi ba ma kuma sai ya maka, subhanahu wa ta'ala. To daka dai Allah madaukakin sarki yana sane da halittarsa, kuma yana cike da kulawa game da bayinsa. Allah madaukakin sarki ka kula da mu, ka ƙara ba mu kulawa ta musamman. Sai Allah ya ce mu
الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم
Allah ce innal ladhina amanu, lallai bayin da suka yi imani, ma'ana suka yi imani da Allah kamar yadda Ubangiji ya yi umarni da dukkanin abin da ya umarni da ai imani da shi, wa amilu salihati kuma suka yi aiki na kwarai, irin waɗannan bayi sai ya ja'alu lahumur rahmanu wuddan, lallai Allah zai sa a ƙaunace su a duniya, a ƙaunace su a lahira, ma'ana Allah zai sa wa mutanen kirki jin ƙaunarsu. Duk mutumin kwarai sai ka ji kana son sa, wani dangantakar jini bata hada ku ba, dangantakar gari bata hada ku ba, kabila bata hada ku ba, amma dan imaninsa da nagartarsa sai ka ji kana ƙaunarsa. To wannan alƙawarin Allah ne, mutanen kwarai Allah yana so a so su. Wasu zaka ga kuɗin su suke bayarwa dan a so su amma an ƙi a so su, wasu kuma ana son su amma dan kuɗin nasu ake son su, ba dan kuɗin ba za a so su ba. To amma shi mutumin kirki imaninsa, nagartarsa, biyayyarsa ga Allah sai ta sa Allah ya sa a so shi. To ashe abinda wannan yake nunawa shine idan ka bi Ubangijin bayi, to shi kuma sai ya sa bayinsa su bi ka, idan ka bi Allah shi kuma sai ya sa bayi su yi maka biyayya. Ya kamata mu fahimci wannan kwarai da gaske, musamman iyaye masu tarbiyya su fahimci wannan ka'ida, tana da muhimmanci kwarai. Dukanka da daura fuskarka da shan kuninka ba shi yake sa iyalanka su mutunta ka ba, a kai ma mutunta Allah ka gani, Allah sai ya sa a mutunta ka. Duk umarnin da Allah ya yi maka na ka kyautata wa iyali, kai ma ka sauke nauyi ka gwada ka gani, to Allah zai sa wa iyalanka jin kwarjininka da ƙaunarka da mutunta ka, amma ba yawan ɗaura fuska ko rashin dariya ko makamancin haka ba. To haka nan in matarka ce sai ta yi maka biyayya in kai ma kana bin Allah, haka nan in ‘ya’yanki ne sai su yi miki biyayya ke ma in kina bin Allah, amma matuƙar ke kina saba wa Allah kina yin abin da bai dace ba, to kake tsammanin Allah zai sa bayinsa su ma su bi ki, ba za su bi ki ba. Ba kuma ina nufin cewa duk uban da ɗansa ya kangare masa cewa shi baya bin Allah ba ne, ba haka ba ne, akwai wani kuma abu na daban na jarrabawar rayuwa, wannan kuma daban. Amma dai asalin ka'ida shi ne Allah yakan sa bayi su bi ka, su so ka, su mutunta ka, idan kai ma ka kasance mai binsa, mai sonsa, mai girmama shi. An gane ko? Domin ka'ida kama tudinu tudanu, yadda kai haka za a yi maka. Wannan mu kula da shi sosai kwarai da gaske. To sannan bayi ana nufin bayi na gari, ba wai ana nufin tarkacen mutane ba. Su da mun tarkacen mutane ba sa son gaskiya, ba kuma sa son mai gaskiya, ba sa son nagarta, kuma ba sa son masu nagarta. To ba irin wannan soyayya ake so ba, wanda ita wannan soyayya a ƙarshen ta kiyayya take zama. Domin Allah ya ce al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Duk wanda ya so wani, in dai soyayya ce ta duniyanci, kila soyayya ce ta siyasa, ko soyayya ce ta ana samun abin duniya, ko soyayya ce ta wani wasa, ka ji kana supporting din wani, kana son sa, babu Allah a cikin soyayyar, kawai tsantsagurin duniyanci ne, to a lahira soyayyar sai ta zama kiyayya. Inna mattafattum min dunillahi awthana mawaddata bainakum fil hayati dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha. To da kuma lura da wannan, amma in dai soyayya ce ta dan Allah, to ita daga duniya har lahira ake yin ta, kuma wannan zaka samu kawai tsantsagurin san Allah ne yake sa a yi ta, amma ba wani abu koma bayan wannan. To da haka Ubangiji madaukakin sarki yana bamu labari akan yadda yake sa a so bayinsa na gari sakamakon su ne masa biyayya. ibn kasir yace yukbiru ta'ala annahu yaghrisu li ibadihi almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati wa hiya al-a'malu allati turdi Allah azza wa jalla limutaba'ati hashari al-muhammadiyya yughrisu lahum fi qulubi ibadihi as-salihina mahabbatan wa mawadda. Ubangiji mai girma da buwaya yana bada labari ta yadda yake dasa soyayya da kauna a zukatan bayinsa game da bayinsa na gargari wadanda suke imani kuma suke aiki na kwarai ayyuka na kwarai da Allah ya so kuma ya yadda da su bisa ga shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sai yace wa hadha amrun la budda minhu, wannan al'amari ne wanda ba makawa yana faruwa, wala mahida anhu kuma ba a iya kauce masa. Sai yace wa qad waradat bidhalika al-ahadith as-sahiha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hadisai da yawa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da wannan kaida, idan kana bin Allah kana yi wa Allah abin da yake so, to shi kuma zai sa bayinsa su zo su nemi maka hidima suna kyautata maka. Imam Ahmad ya rawaito hadisi daga Abu Huraira daga Annabi sallallahu alaihi wasallama kala yace inna Allah idha ahabba 'abdan, Allah idan yana son wani bawa saboda imanin sa da nagartarsa da ajibrila, sai Allah ya kira mala'ika Jibril wanda shine shugaban mala'iku, fa kala sai Allah ya ce da Jibril, ya Jibril ya kai Jibril inni uhibbu fulanan, ni ina son wani ko ina son wance mutune ya kirki, fa ahibbahu kai ma Jibril ka so shi. To kaga ashe kenan soyayyar da Allah zai sa ai maka ba wai a iya mutane ba, har daga mala'iku ma za su soka. Da ka farkon wanda Allah zai fara gaya wa cewa yana son ka shi ma ya soka shine mala'ika Jibril. Kala manzo Allah yace fa yuhibbahu Jibril, sai Jibril shi ma ya soka. Thumma yunadi fi ahli sama, sannan sai Jibril ya yi shela cikin mala'ikun sama ta bakwai yace inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu, ku mala'ikun sama ta bakwai, Allah yana son wani dan wani jikan wani ko wance yar wance jikan wance, fa ahibbuhu kuma ku so shi. Kala manzo Allah yake fa yuhibbuhu ahli sama, din mala'ikun sama sai su dauki soyayyar ka, sai ta kaunaka, su ne maka addu'a, su ne maka fatan alkhairi. Thumma yudau lahu alqabulu fil ardi, manzo Allah yake kuma sai Allah ya turo kaunar ka duniya, sai Allah madaukakin sarki ya sa kawai kaga mutane sun zo sun yanyame ka suna son ka suna kaunar ka. Wa inna Allah, sannan haqiqa Allah idza abghada 'abdan, idan yana fushi da wani bawa sakamakon kafircewarsa da ayyukan sabansa, da ajibrila sai Allah ya kira mala'ika Jibril fa kala sai ya ce da shi, ya Jibril ya kai Jibril inni ubghidu fulanan fa abghidhu, ni ina kin wani dan wani ko wance yar wance ka kita ko ka kishi. Kala manzo Allah ya ce fa yubghiduhu Jibril, sai Jibril ya ki wannan mutumi. Thumma yunadi fi ahli sama, sannan sai mala'ika Jibril ya shela a sama yace inna Allah yubghidu fulanan fa abghiduhu, Allah yana kin wani kuma mala'ikun sama ta bakwai ku kishi. Kala annabi yace fa yubghiduhu ahli sama, duk mala'ikun sama sai su kyamaci mutun su kishi. Thumma yudau lahu albaghda'u fil ardi, sannan sai ajeho kiyayyarsa duniya ga mutanen kirki. Sai ka ji duk lokacin da aka ambaci wani, in dai au gaban mutanen kirki ne ba sa san sa, wani yana kin ka amma bai ma taba ganin ka ba, saboda Allah ya jefa masa kiyayyarka a rai, sakamakon shi ma Allah yana kin ka sakamakon baka aiki na kwarai. To wannan yake nuna mana na farko mu san cewa duniya ba za ta hada akan san wani ba, mana a ce ga wani mutum duk duniya kowa yana san sa, ba za a yi wannan ba. To amma ribar shine ya zama mutanen kirki suna san ka, mutanen banza wannan dan kai fada da su ko suna kin ka ba damuwa bace. To amma ya zama kuma mutanen kirki ne ba sa san ka, mutanen banza ne suke san ka, to wannan ba karama asara bace. Allah ya kiyaye.
Amin.
Wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim su ma sun rawaito kwatankwacin sa. A wani hadisin da al-Imam Ibn Abi Hatim ya rawaito shi ma daga Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda.
Amin.
Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in idza ahabba Allahu 'abdan nada Jibril inni qad ahabbtu fulanan fa ahibbahu, idan Allah yana son mutum sai yace da Jibril ina son wani kai ma ka so shi. Mana hadisin dai kamar yadda ya gabata har zuwa karshe. A karshe sai manzo Allah yace fa zalika qaulullahi innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum arrahmanu wudda. To wannan shine ma'anar wannan aya da Allah yace lalle bayi na kwarai wanda suka yi imani suka yi aiki nagari, to Allah zai sa kaunarsu a zukatan bayinsa, zai sa a so su, zai sa a kaunace su, amma ta bangaren mutanen kirki. Ubangiji yace fa innama yassarnahu bilisanika, kadai dai mun hore alqur'ani ne akan harshenka, ya zama kana karanta shi da sauki kuma kana karanta shi ana fahimta Allah yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kalmar bilisanika ana nufin da yaran larabci. Me yasa Allah ya saukar da Qur'ani da larabci? Dan annabi ya karanta shi da sauki kuma mutane su fahince shi, domin shi annabin balarabe ne. To shi mutum duk lokacin da zai yi magana da kowane irin yare ne, duk yadda ya kai da iya yaran, baya jin sakewa kamar in yana magana da yaransa, yaran da aka haife shi, domin yaranka a wajenka ya fi maka komai sauki. To shi yasa annabawa, dan Allah ya sauƙaƙa musu ayyukan wa'azi da da'awa da kiran mutane, sai yake saukan musu da littattafai da yaransu, yaran da aka haife su da shi. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. وبنجي جي بما تبعيك وانا النبي بفاتي دا يارم متانان سدن يجي سوكين يمس بياني. وكاكي كينا أشي شياري أسالي من فسا شيني أسام سوكين كومينيكيتين سادر وادا تتونا واسا كانن جونا باوي أبني واندزا أوهل دا كيبا هو أيتا قولي أيتا كافافا دشي a ayare shi ne ka faɗa abu cikin sauki a fahince ka, kai ma a faɗa ka gane. To daka Allah ya ce dan wannan ne ya sa maka saukar da Qur'ani da larabci, bilisanin arabiyyin mubin, da sarashen larabci, da yaran larabci wanda yake mai saukin bayani. Inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun. Ubangiji ya ce litubashshira bihil muttaqina, dan kai wa masu takawa albishir. Shi albishir shi ne ka gaya wa mutum abin da zai faranta masa rai, kuma abin da yake so. To wannan shi ne hikimar Allah. To sannan wa tunzira, kuma dan kai gargaɗi. Shi kuma gargaɗi shi ne ka gaya wa mutum abin da baya so kuma yake tsoro. To ɗan adam yana da abu guda biyu a gabansa, ɗaya mai kyau yana so, ɗaya mara kyau baya so. Ɗaya mai kyan shi ne aljanna, kuma duk ɗan adam yana son aljanna, ko da kafiri ne. Ɗaya mara kyan shi ne wuta, duk ɗan adam baya son wuta, kuma ko da a ce bai yi imani da Allah ba, amma baya so ya shiga wuta. Wannan shi ne hikimar da ya sa Allah Maɗaukakin Sarki ya turo annabawa duka, kuma ya ce cikin abin da za su yi su rinƙa gargaɗin mutane game da wuta, suna gaya mana haɗarinta, kuma suna gaya mana ayyukan da in muka mutu muna yi ita za mu shiga, Allah ya tsare mu. Kuma su rinƙa yi mana albashir da aljanna, suna gaya mana ni'imar ta da daɗin da Allah ya tanada a cikinta, da kuma ayyukan da in aka mutu ana yi da dacewar Ubangiji da rahmarsa ita za a shiga, Allah ka sa mu na cikin 'yan aljanna. Shi ne Allah ke rusulan mubashirina wa mundhirin, duk annabawa masu albishir ne kuma masu gargaɗi ne. Suwa ake wa albishir ɗin? Masu imani. Mubashirin ladhina amanu wa amilu salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Suwa ake wa gargaɗi? Kafirai. Da ma'ana shi mutumin da yake aikin kwarai, to sai ka rinka ƙarfafa masa gwiwa dan ya ci gaba da yi. Shi kuma wanda yake yin aikin sabo, sai ka rinka tsoratar da shi dan ya daina yi. Da haka wa tunzira bihi qauman luddan, su kuma waɗanda suke kafirai, to ka gargaɗe su, ka ja musu kunne, ka nuna musu abin da suke fa ba daidai bane ba. Kalmar lud, waɗansu malamai sun ce halakakkun bayi, waɗansu malaman suka ce a'a daga alladudu ne, alladud shi ne mai taurin kai, ko kuma alad shi ma mai taurin kai. To luddan jam'i ne na alad. Wa idha qila lahuttaqillaha akhadhathu al-izzatu bil ismi fahadhu jahannam walabisa almihadko wa idha tawalla sa'afil ardi liyusila fiha wa yuhlika alharsa wan nasl wallahu la yuhibbu alfasad. Daka wa minan nas man yashri nafsahu ibtigaa amradatillah wallahu ra'ufun bil ibad. A karshe dai Allah yake cewa wa huwa aladdul khisam, ma'ana daga cikin mutane akwai wanda yake aladdu mai taurin kai, alkhisam mai husuma, in an gaya masa gaskiya baya karba, baya biyuwa cikin dadin rai. To irin waɗannan mutane Allah yake ka gargaɗe su. Shine Ibn Kasir ya ce ai iwajan anil haqqi ma'ilan ilal batil, mai kaucewa gaskiya mai karkata zuwa ga ayyukan barna da sako. Sai Allah ya ce wa kam ahlakna
wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum.
Allah ya ce wa kam ahlakna, da yawa mun halakar, qablahum kafin su kafiran zamaninka, min karnin na alqaryatu, mana mun halakar da mutane da yawa, al'umomi da yawa waɗanda suka kafirce mana. To abin nufi su ma su shiga taitayin su kada mu halakar da su, domin Allah Maɗaukakin Sarki ya halakar da mutanen da suka shuɗe ne sakamakon kafircin su. To wannan yake nuna duk wanda ya aikata kafirci idan Allah ya ga dama shi ma sai ya halakar da shi, ko halakar duniya da lahira, ko kuma a duniya in ya ga dama ya kyale shi amma an je lahira sai ya kama shi. Shine Allah madaukakin sarki yace kazzabat qablahum qaumu nuhin wa ashabur rasi wa samud wa ad wa fir'aun wa ikhwanu lut wa ashabul aikati wa qaumu tubba, sai yace kullum kazzabar rusula fa haqqa wa'id, duk waɗannan sun ƙaryata manzannina kuma azabata ta gaskata a kansu. Da haka Allah subhanahu wa ta'ala yana jan kunnen mutanen Makka da mutanen wannan zamani akan cewa ku kiyaye saba mun, domin ajiye da shekaran jiya wasu sun saba mun kuma na halakar da su. Kuma koda Allah ba zai halakar da mu irin halakarwar da yawa waɗancan ba, ya mana kisan ƙare dangi ya gama da mu lokaci ɗaya, to amma Allah yana da inda zai iya kama mu kowa da gwargwadon laifinsa. Idan Allah bai halakar da mutane duka ba dan suna sabo, kai da kake yi sai Allah ya kama ka wani irin kamun da kai kadai zai yi wa azaba da shi. Kila ya dora maka wata cuta taitacin jikinka sakamakon wani laifi da kake masa tunda ka kika tuba. Kila ya hana maka wata bukata sakamakon wani laifi da kake masa, kai kadai kai ta shan azabar kanka da kanka. Idan kuma ya ga dama sai saukar da azabar da za ta shafi kowa da kowa. Kila a sanya rayuwa ta yi tsada kowa ya taji a jikinsa, kila a sanya tashin hankali kowa ya zama yana cikin damuwa da rashin natsuwa, insecurity ya addabi mutane, kila abubuwa dai da yawa. Da haka wannan shi yana nuna mana cewa ba Allah dan ya bar mu mu zauna lafiya, amma matukar muka ce ba za mu ba Allah ba, to Allah ba zai kyale mu mu zauna lafiya ba. Zai ta dora mana jarrabawoyi, zai ta dora mana musibu da bala'ai a madadin laifukan da muke aikatawa. Shine Allah madaukakin sarki yake gaya mana a ayoyi da yawa, daraballahu matsalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizqaha ragadan min kulli makan fa kafarat bi an'amillahi fa adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasta'un. Laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur fa a'radu fa arsalna alaihim as-sayl al-arid. Da haka wannan ka'ida ce ta Allah, idan ka kafirce masa to Allah yana da hanyoyin da yake kama bayansa. Wa kadhalika akhadhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima in akhadhahu alimun shadid in fi dhalika la'ayatan liman kafa adhab al-akhirah dhalika yawmun majmu'un lahu an-nas wa dhalika yawmun mashhud. Da haka Allah yake wa kam ahlakna qablahum min qara, da yawan alƙaryatun da muka halakar kafin su. Hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rizqan, shin yanzu kana ganin wani daga cikin waɗancan da muka halakar ina suke? Adawa da Allah ya halakar yau babu duriyar su sai dai labarin su, ba wani ba'adi yau da zaka gani. Fa hal tara lahum min baqiya, mana idan Allah ya halakar da kai fa ya tafi da kai baki daya, ba kuma wanda zai sake jin duriyar ka. قال ابن عباس عبد الله بن عباس يجي وابو الاليا واكرما والحسن البصري وسعيد بن جبير والضحاك وابن زيد ياني صوتا الله يجي هل تحس منهم من احد شن كان حساشن وني كان غنينسا دا ido ko ka ganshi da ko ka taba shi da hannu ko ka ji shi a kunne ko ka dandane shi da baki ko ka sansane shi da hanci ba kai. To sannan aw tasma'u lahum rizqan, ko kana jin amansa sautinsa motsinsa. Kalmar rizqu suka ce ma'anarta shine saut, sauti. Wa qala al-Hasan wa Qatada, Hasan da Qatada suka ce hal tara 'aynan aw tasma'u sautan, shin duk wanda aka ce maka an halakar da su yanzu kana iya ganin su kuma da ido? A'a. Kuma kana iya jin sautin su? A'a. To kai ma ka kiyaye irin haka kar ta same ka. Kai ma idan kai wa Allah laifi zai iya batar da kai, zai iya halakar da kai, a neme ka sama da ƙasa a rasa ka. Allah madaukakin sarki ya tsare mu.
Amin.
Wannan shine ƙarshen suratu Maryam. Da haka surar da take biye mana ita ce suratu Taha. Za mu shiga sura ta gaba saboda muna da sauran lokaci. Suratu Taha ita ce sura ta 20 daidai idan mutum ya dauko lissafi na surorin Al-Qur'ani mai girma daga sama. Ayoyinta 135 ne, kuma sura ce makkiya, mana an saukar da ita bayan kafin annabi ya hijira ya ban Makka ya koma Madina. Surar tana karantar da mu mu'jizar da Allah madaukakin sarki ya bawa annabi Musa da kuma irin yadda tsafi ya ci kasuwa a zamanin Annabi Musa, da kuma irin yadda ƙarshen matsafa yake kasancewa ta fuskar ba sa yin nasara, kuma a ƙarshe Allah yana wulakanta su, Allah yana kunyatar da su da mai tsafin da wanda ake yi wa tsafa. Fatan mu Allah ya ba mu ikon karanta ta daidai, ya ba mu ikon bayanin ta daidai, ya ba mu ikon yin aiki da abin da ta kunsa. Mai Allah ya ce, bayan bismillah ubangiji yace taha, mana harafin ta'un da kuma harafin ha'un. Waɗannan harufan wasu malamai sun ce sunan surar ne, kamar yadda kowane harafi irin waɗannan wanda aka bude surori guda 29 da shi daga cikin surorin Al-Qur'ani 114, zaka iya kiran surar da sunansa. Kamar nan zaka iya cewa suratu taha, zaka iya cewa suratu yasin, zaka iya cewa suratu hamim, dukhan hamim, ahqaf hamim kaza, za kuma ka iya cewa suratu qaf ko suratu alif lam mim al-baqara ko suratu alif lam mim ali imran ko suratu alif lam ra yunus ko alif lam ra hud, daka sunayen surorin ne. Wasu malaman suka ce a kalmar taha abinda take nufi shine wani suna ne daga cikin sunayen Allah wanda ya sa a cikin Al-Qur'ani, kuma ya boye sanin su ba wanda ya san me yake nufi da su sai shi kansa. Duk cikin Al-Qur'ani akwai ire-iren waɗannan. Suka ce a cikin sauran littattafai ma, a Taura, Linjila, Zabura da Allah ya taba saukarwa, akwai irin waɗannan kuraman bakin a samu wasu kalmomi ba wanda ya isa ya ce maka ga haƙiƙanin ma'anarsu sai Allah shi kadai. Da ka sirrin Allah ne a cikin kowane littafi. Waɗansu malaman suka ce a kalmar taha ana nufin harafin ɗa'un da harafin ha'un, wanda dai Larabawa sun san su. Larabawa suna da alphabet babbaku, ɗaiɗaikun haruffa da suke gina ɗaiɗaikun kalmomi da su kuma su gina ɗaiɗaikun jumloli su yi magana da juna har guda 29 tun gabanin a haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. A wani kaulin an ce tun zamanin Annabi Isma'il Larabawa suke da alifun ba'un har izuwa ya'u. To anan kamar Allah yana kalubalanta su ne da cewa waɗannan haruffan da kuka san su, kuka gaje su iyaye da kakanni, da irin su ne muka hada muka yi Qur'ani, in kun isa kuma ku hada ku yi irin sa da shi. An gane ko? Shi yasa malamai suka ce zaka ga duk inda Allah ya faɗi irin waɗannan harufan, to abin da ke biyo baya shine magana akan Al-Qur'ani. Da haka shi yasa wasu malamai suke kiran su da hurufut tahajji ko tahaddi, harufan ƙure wanda Allah ya ƙure Larabawa da su. Kamar a suratul Baqara alif lam mim sai ce zalikal kitab, kaga ana magana harafin sai kuma magana Qur'ani ta biyo baya. Haka Ali Imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alayka al-kitab, haka nan alif lam mim sad kitabun unzila ilayka, to haka nan alif lam ra kitabun uhikimat, Ali Imran binnan Yunus da kuma Hud kitabun fussilat ayatuhu uhikimat ayatuhu thumma fussilat, to haka nan Yasin wal Qur'ani al-hakim, haka nan Qaf wal Qur'ani al-majid. An gane ko? To haka nan ma taha ma anzalna alayka al-Qur'an. Da haka suka ce manufar shi ne Allah yana kalubalantar Larabawa, in kun isa ga waɗannan haruffan da muka yi Qur'ani da su, wanda kun san su tun kafin zuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna yin amfani da su wajen gina kalmominku da jumlolinku da maganganunku na yau da kullum, to kuma ku yi amfani da su in kun isa ku yi makamancin Al-Qur'ani. To amma ba za su iya ba kuma sun kasa. To wannan sai ke tabbatar da cewa Qur'ani littafin Allah ne, ba wanda ya isa kuma ya yi irinsa, domin aikin Allah sai shi, ba wanda ya isa ya yi irin abin da Allah yake yi. Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya ce ma anzalna alaykal qur'ana litashqa, magana ta ƙarshe game da ɗaha. Wasu malaman sun ce sunan Annabi ne, wai daga nan ake cewa ɗaha, za ku ga ana sa suna ɗaha. To wannan babu wani hujja ko dalili akan haka. duk wayancan maganganu da na faɗa mana maganar da tafi kowace ƙarfi shine maganar malaman da suka tafi akan cewa Allah kadai ya san me yake nufi Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika amma duk sauran kokari ne kawai da ijtihadi na ilimi amma ba wai tabbas bane ba ubangiji yace ma anzalna alaykal qur'ana litashqa ba musaukar maka da alqur'ani dan ka wahala ba yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam ibn kasir yace qala juwaybir an ad-dhahhak juwaybir ya fada riwaya daga dhahhak dan mazahib yace lamma anzala Allahu al-qur'ana ala rasulihi lokacin da Allah ya saukarwa da annabi qur'ani kama bihi huwa wa ashabuhu sai manzon Allah ya rinka qiyamul layli ta hanyar karanta alqur'ani ma'ana ya rinka yin sallar dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallar dare har ta kai kafafuwansa suna kumbura har suna ruwa har suna fashewa amma bai daina ba to haka sahabbai su ma suka yi ta koyi da annabi wajen yin wannan faqala al-mushrikuuna daga nan ne sai kafirai suke cewa min quraishin na quraishawa ma unzila hadzal qur'anu ala muhammadin illa liyashqa ba saukarwa da muhammadu wannan qur'ani ba sai dan ya wahala to shine sai Allah ya maida martani yace ma anzalna alaykal qur'ana litashqa ba mu saukar maka da qur'ani dan ka wahala ba ba mu saukar maka da qur'ani dan ka kasa samun sukuni ba a shi qur'ani rahama ce ga Allah tausayi ne ga bayi jin kai ne ba abu ne wanda zai wahalar da kai ba da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin da yake yi ba wahala bace ba neman tsira ne da kuma tukuici na alkhairin da Allah ya yi masa shi kuma yake godewa Allah domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana matarsa na Aisha take gaya masa tace ya kake wahalar da kanka kana hana kanka sukuni kana hana kanka bacci kana yin sallar dare har kafafuwanka suna kumbura suna fashewa bayan Allah ya ce ya gafarta maka duk zunubanka kuma kai dan aljanna ne liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka to shine sai manzo Allah ya ce ya Aisha afala akunu abdan shakura Aisha na yadda haka ne ni ne ma zan bude aljanna kowa ya shiga ni ne wanda mala'ikan da yake rufe ko yake rike da mukullin aljanna aka ce kar ya bawo kowa mukullin sai ni kar ya bude wa kowa sai ni na yadda duk da haka to amma duk da haka kuma bazan gode wa Allah ba bisa ga ni'imar da ya mun da haka annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yi yana yi ne dan godiya ga Allah bahaushe yace ya ba kyauta tukuici to da haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga baya Allah madaukakin sarki ya mayar da martani ga kafiran da suke cewa an saukar masa da Qur'ani ne dan a wahalar da shi to sannan su kuma sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cewa su ba kamar sa bane ba kada su matsawa kansu domin matsayin su ba irin nasa bane sahabbai sun kasance sukan daure jikin su idan suna sallah wai dan kada su fadi koda suna jin bacci sai mutun ya daura igiya a jikin masallaci wata fila ta masallaci sai ya zo ya daura igiya a kirjin sa da haka wai in yana so ya dogo tsayuwar sallah koda bacci ya dauke shi kada ya fadi shine ibnu kasir yake cewa wa qala mujahid imamu mujahid dan jabar yake wa kanu yu'alliquna alhibala bisudurihim fi salah su kuma sahabbai sun kasance suna daure jikin su su hada da igiya da wani dirka ta masallaci ko wata fila a yayin yin sallar dare dan su ma su ga sun yi tsayuwar dare mai tsawo to shine Allah subhanahu wataala yace a kar ai haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake sallar dare sai ya je yana jin bacci to ya dakatar da sallar ya je ya baccin sa domin kada ya je garin addu'a ya koma yana fadar kalmomin da kuma basu dace ba yana zagin kansa da kansa ko kuma yana zagin Allah ba tare da ya sani ba kuma yadda sallar dare take ibada to bacci ma idan ka ji shi ka je ka yi shi ma ibada ne Allah madaukakin sarki sai ya baka lada domin in ba da lafiyar jikin ba ibadar ba za ta yi ba da haka yadda ake bukatar kai ibada kuma haka ake bukatar in ka gaji ka huta domin ka dada samun wata lafiyar da zaka zo kai ibadar ubangiji yace illa tazkiratan liman yakhsha sai dai shi alqur'ani gargadi ne ga duk wanda yake jin tsoron Allah tunatarwa ne an gane ko tunatarwa ne wa innahu latazkiratun lilmuttaqin lalle shi qur'ani tunatarwa ne ga masu tsoron Allah abin nufi wanda ya sani ya kara sani wanda kuma bai sani ba to ya sani Allah yace tanzilan mimman khalaqal arda, shi qur'ani saukakken littafi ne daga wanda ya halicci kasa, was samawati kuma ya halicci samai al'ula madaukaka, shine Allah. Mana ba kamar yadda kafirai suke cewa ba, qur'ani annabi ne ya kirkiri kayansa da kansa ko kuma wani mutum ne ya koya masa. Shine Allah madaukin sarki yace wala qad na'lamu innahum yaquluna inma yu'allimuhu bashar. To shine Allah yace wa ma huwa biqawli kahin qalilan ma tu'minu wala biqawli wa ma huwa biqawli sha'i qalilan ma tadhakkaru wala biqawli kahin qalilan ma tu'minu tanzilun min rabbil alamin. Daka shi qur'ani saukakken littafi ne daga ubangijin talikai, shine tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal ula. Sai Allah yace
ar-rahmanu 'alal 'arshi istawa له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى.
وبنجد يتي الرحمن شي وند يهلي تسمى مي كما يهلي تسكى السي وند شي يسو كدى القرآن شي ندى الرحمن وبنجد مي رحمة مانا الرحمن تنسوناني لغة تنسونا ين الله وند ذاك بدى يوى الله ينا مي متسونا الرحمن الرحمن أشين القرآن har ma sura ce da sunan Ar-Rahman sabanin kalmar Allahu didda ta maimaitu, amma babu wata sura a Qur'ani sunanta suratu Allahu, a'a amma Qur'ani akwai suratu Ar-Rahman. To me hikimar da yasa Allah yake yawan fada sunan Ar-Rahman Ar-Rahman? Malamai suka ce hikima biyu ce. Hikima ta farko dan Allah ya nuna mana cewa shi fa mai rahaman ne, da haka mu nemi rahamar a wajensa. Da yawan wasu ayyukan Allah da isassa da ake fada sai ta tsorata ka ka dauka kamar Allah wal iyazu billah wani mugu ne mara tausayi, to ba haka bane. Shi Allah tare da yana da girma, tare da yana da isa, amma girmansa da isassa a ciki babu mugunta babu zalunci, sai dai tausayi sai jin kai. To mu fahimci wannan. Na biyu, dan su Larabawa ba su yadda da sunan Ar-Rahman ba. Mutanen Makka lokacin da manzo Allah ya bayyana, idan an ce Ar-Rahman kafircewa suke, musulmi Allah suke da sunan Ar-Rahman. Shine Allah madaukin sarki ce kadalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatluwa alaihim alladhi awhayna ilayka wa hum yakfuruna bir-rahman. Su ba su yadda da sunan Ar-Rahman ba. Daka idan aka ce Ar-Rahman sai su ce mu ba mu san shi ba, su kawai abin da suka sani Allahu ko Allahumma. Shine Allah ya ce qulidullaha awidur-rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna. Kace da su ku kira sunan Allah da Allahu ko Allahumma, awidur rahman ko ku kira shi da Ar-Rahman, ayyamma tad'u ko wanne kuka kira sunan sa ne, falahu al-asma'ul husna kuma yana da wasu sunayen kyawawa. To da haka dai Ubangiji yace Ar-Rahmanu, lalle Allah shine wannan Ar-Rahmanu wanda ya saukar da Qur'ani kuma ya halicci samai halicci kasai, ko kun yadda ko ku yadda ba, ko kuna so ko ba kwa so. Ala al-arshi istawa, kuma ya daidaita akan al-arshi, daidaito irin wanda ya dace da shi. Shi al-arshi shine mafi girman halittar Allah, duk wata halitta da Allah ya a duniya to a kasan al-arshi take. Al-arshi shine saman ta, shi ya rufe ta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta mana girman al-arshi. Ubangiji subhanahu wataala ya sanya halittarsa ta sama ta fita kasa girma, mana ita tsarin halittar Allah sama ta fi girma, sai mai biye mata, sai mai biye mata, sai mai biye mata har zuwa ƙasa. Wannan ƙasar da kuke gani ita ce tafi komai kankanta cikin halittar Allah, domin halittar Allah tana sama ne tana daɗa girma, tana sama tana daɗa girma. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta mana wasu halittu guda biyu cikin halittar Allah, ya kwatanta mana yadda girmansu yake. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da za a ɗauki wannan duniyar tamu ta mutane da muke rayuwa a ciki a jefa ta a cikin sama ta ɗaya, za ta ɓace kamar ka ɗauki sisi ne ka jefa a cikin faranti ko a kan faifai. Kaga sisin zai zama kamar me, ba komai ba. To haka ita kuma sama ta ɗaya da za a ɗauki ta a jefa ta sama ta biyu, haka za ta kasance. To da haka har a je ƙarshen sama ta bakwai, daga ita kuma sai kursiyu. Kursiyu shine kujeran mulki. An ce Allah yana da kujera ba wai dan yana zama ba, amma wata halitta ce Allah ya yi ta sunanta kursiyu. Ita kuma kursiyun nan duk ta fi sammai gaba ɗaya, ta fi ƙasa. Shine Allah ya ce wasi a kursiyuhu samawat, kursiyun Allah ya fi girman dukkan sammai, wal ard kuma ya fi ƙasa. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da za a ɗauki sama tun daga ta ɗaya har ta bakwai, kafa baki daya duk aje a dora su akan kursiyu to za su zama su ma kamar sisi ne akan faranti to shi kuma kursiyun da za a dauke shi a jefa a cikin al'arshi shi kuma zai zama kamar sisi ne a jefa a cikin kurman daji ma'ana dajin da ba gida gaba ba gida baya ka dau sisi ka jefa a ciki to haka dukkanin halitta za su zama to shi Allah subhanahu wataala yana saman wannan al'arshin su kuma dukkan halittu suna kasan wannan al'arshin shi yasa yake wa kansa kirari da madaukaki wa huwal qahiru fawqa ibadihi shi Allah shine madaukaki mai rinjaye a saman bayinsa mana qaharuz zati da kuma qaharu as-sifa jirinjaye na zati da kuma rinjaye na sifofi duk wata sifa kasa take da sifar Allah tas Allah sama take da ita to sannan duk wata halitta kasa take da zatin Allah Allah sama yake da haka da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace dukkanin waɗannan halittu suna kasan al'arshi wallahu fawqal arshi shi kuma Allah yana saman al'arshi ubangiji subhanahu wataala ya faɗi irin wannan aya a cikin alqur'ani har a waje guda bakwai arrahmanu alal arshi istawa arrahmanu alal arshi istawa ya maimaita su da yawa thumma istawa alal arshi in ka hada gaba ɗaya za su baka waje bakwai malamai suka ce ubangiji ya maimaita haka dan ya nuna mana tabbas abin haka ne sannan kuma domin ya kawo mana da shakku game da masu shakku akan haka domin akwai wanda suke shakkun cewa Allah baya sama to Allah yana sama saman al'arshi ya daidaita akan al'arshi daidaitan da ya dace da shi thumma istawa alal arshi الرحمن فاسأل به خبيرا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يدبر الأمر ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين to daka wannan da ayoyi da kire-kiren su safan da suke isarwa shine yadda cewa Allah yana sama da zatin sa amma yana ko ina da ilimin sa da ikon sa ba wani abin da yake faruwa a wani waje face Allah yana sane kuma da ikon sa yake gudana kuma wannan abu ne wanda Allah ya dabi'anta bayin sa akan haka yanzu ko baki san wannan ayar ba ba a taba karanta miki ita ba in aka tambaye ki Allah yana ina jikinki kawai zaki ji kina feeling din cewa Allah yana sama da haka wannan yana daga cikin hujjoji da suke tabbatar da cewa Allah yana sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi Isra'i da Mi'raji Isra'i da Mi'raji ana nufin yaje wajen wa yaje wajen Allah da zai tafi sai ya tafi ina sama to kaga wannan ya nuna mana a aikace Allah yana sama Allah ya ce ya saukar da Qur'ani duk abin da kaji an ce an saukar daga ina aka saukar daga sama domin abin da yake kasa ba a cewa an saukar da shi kuma wanda ya saukar din yana sama baya yiwa kana kasa kuma ka sauko da abu daga sama sai dai kana sama ka saukar to haka nan Allah ya ce yana saukar da ruwa to kaga wannan ma ya nuna Allah yana sama shi yasa ya ce a amintum man fis samai ay yaksifa bikum al arda fa idha hiya tamur am amintum man fis samai ay yursila alaykum hasiba fa sata'lamuna kayfa nadhir yanzu kun lamunta wanda yake sama ya sa kasa ta tsage da ku ko ku kun lamunta wanda yake sama ya turo muku duwatsu su daddanne ku to haka nan zaka ga mutum koda a ce ba mai ji bane ba mai gani bane inda zaka tambaye shi ina Allah yake zai ce maka yana sama kai hatta kafirai sun yadda da wannan yanzu da zaka samu kurma wanda baya ji in zai maka rantsuwa ya zai dangwali ya wuya nuna sama mana har kurma ya yadda ne Allah yana sama saboda Allah ya dabi'anta bayi bisa ga wannan ya halicce mu ya sa a cikin jikinmu jin cewa yana sama shi yasa yanzu ko mutum ya zo ya dage yana ce maka ai Allah baya sama to shi kansa zai rinka jin zuciyarsa tana cewa ƙarya kake sai dai kawai dagewa da cijewa bisa ga san zuciya to da haka dai ubangiji subhanahu wataala yana sama ya daidaita akan al'arshi daidaitan da ya dace da shi daidaito akan al'arshi ba zama ake nufi ba a'a wani abu ne da Allah shi ya san me yake nufi da kayansa amma dai mu abin da ya umarce mu shine mu karanta mu wuce shi yasa al-imam ibnu kasir yace wa annal maslakal aslama haqiqa matafiya mafi kubuta fi zalika game da fassara ire-iren waɗannan ayoyi da suke magana akan istiwa'i daidaitan Allah akan al'arshi dariqatu salafi shine abu hanyar annabi da sahabbai yaya hanyar annabi da sahabbai din take shine imraru ma jaa fi zalika min alkitabi wa sunnah min ghairi takyifin wala tahrifin wala tashbihin wala ta'tilin wala tamthil shine idan ka zo kan irin waɗannan ayoyin ka karanta ka fassara ka wuce haka baka cewa ga yadda Allah yayi kuma baka cewa bai ba kuma baka kokarin ka kwatanta a kawai ya daidaita akan al'arshi daidaitun da ya dace da shi kawai ka wuce shikenan iya abinda Allah ya so mu sani kenan kalmar amma yadda aikin yake bai so mu sani ba da ya so mu sani sai ya nuna mana da haka ubangiji yace ar-rahmanu 'alal arshi stawa sai yace mai lahu ma fis samawati
lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa hu lahul asma'ul husna
Allah yake lahu ma fis samawati wa fil ardi shi ar-rahman din wanda ya daidaita akan al-arshi kuma tare da haka duk abin da ke cikin sama da duk abin da ke cikin ƙasa lahu mallakar sa ne abidan wa khalqan wa tadbiran mallakar sa ne bayin sa ne kuma shi ke gudanar da su abin nufi karkaji an ce Allah yana sama ka dauka to kenan kuma ƙasa wa ke gudanar da ita waye mallake ta ka dauka ƙasa kenan ba ta saba ce a ta sace yadda ƙasa take tasa hakan bai ci karo kuma da ya daidaita akan al'arshi ba shi yasa yace yudabbirul amra minas sama'i ila al-ardi shike gudanar da al'amura daga sama ya turo su ƙasa thumma ya'rudu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanati mimma ta'uddu kuma yace ta'rudul mala'ikatu wa ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50000 sana mala'iku hadda jibrilu suna hawa su yi sama ne dan su je wajen Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji yace wa ma bainahuma haka halittar dake tsakanin sama da ƙasa duk mallaka Allah ce kuma bayin sa ne wa ma tahta thara kai har abin da ke can karkashin ƙasa ta bakwai domin as-thara malamai suka ce as-sama'us sabi'a al-ardus sabi'a ƙasa ta bakwai ita ce thara mana hatta abin da ke cikin karkashin ƙasa duk mallaka Allah ne kuma tare da haka wa in tajhar bil qawli ko ka faɗi magana a fili ko ka boye fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa shi Allah ya san abin da aka faɗa a fili kuma ya san wanda aka boye daidai da qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah daidai da faɗin Allah innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa ubangiji yana sanar da abin da yake a fili kuma yana sanar da abin da yake a boye mana kasantuwarsa yana sama hakan kuma bai sa ya jahilci waɗannan al'amura ba to sannan ubangiji madaukakin sarki yace Allahu la ilaha illa huwa lalle ku sani Allah babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai shi kadai lahul asma'ul husna kuma yana da sunaye mafiya kyau mana Allah yana da sunaye da yawa kuma sunayensa sun fi na kowa kyau to cewa Allah yana da sunaye da yawa a ka'ida ta larabci da ka'ida ta masu hankali yawan suna yana nuna daukaka ne musamman sunaye irin na Allah ba sunaye irin na mutane ba domin mutane wasu sunayen nasu zaka ga na ba'a ne abu ne an san baka da shi kuma sai a kira ka da shi kamar gajeri a ce malam dogo kamar dogo a ce malam gajeri kaga wannan ba'a ce to shi Allah sunayensa ba na ba'a bane a'a duk wani suna da kaji an ce na Allah sunan yana da ma'ana kuma ma'anar Allah yana da ita to wannan sai ya nuna maka Allah yana da buwaya Allah yana da daukaka an ce ar-rahmanu kaga yana da rahama al-maliku kaga yana da mulki al-qudusu kaga yana da tsarki as-salamu kaga yana da aminci al-mu'minu kaga yana amintarwa al-muhaiminu yana mallaka komai to da ire-iren waɗannan kuma hikimar gaya mana cewa yana da sunaye da yawa malamai suka ce saboda muna da bukatu da yawa kuma duk sunan Allah zaka samu ya dace da wata bukatar da kake da ita ma'ana a cikin bukatar dan adam ba za a rasa wani suna daga cikin sunayen Allah da ya dace da bukatar ba mu dauka ilimi yana daga cikin sunayen Allah al-alimu to idan kana bukatar ilimi sai ka roki Allah da sunansa na al-alimu ya alimu allimni misali arziki yana daga cikin sunan Allah ar-razzaq in kana bukatar arziki sai ka ce ya razzaqu urzuqni yana daga cikin sunayen Allah ash-shafi mai warkarwa in kana bukatar waraka sai ka ce ya shafi ishfini to ana nufin mu san sunayen mu rike ma'anonin su idan bukata ta kama mu rinka kiran Allah da su dan ya biya mana bukata shi yasa ayat suratul a'raf yace walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, Allah yana da sunayen kyawawa ku rinka roƙonsa da su. Da haka mecece bukatar ki bincika a cikin sunayen Allah akwai wanda ya dace da bukatar ki, yi ta kiransa da wannan suna zai biya miki. Shine annabi Sulaiman lokacin da yake neman mulki sai yace rabbi gifilli wa habli mulkan la yanbaghi bi ahadin min ba'di innaka antal wahhab, sai ya tawassali da sunan al-wahhab ne baiwa, yace ya Allah ka gafarta min ka bani mulkin da wani ba zai sake samun irinsa ba, lalle kai ne baiwa ne. To kaga irin haka ake nufi, shi yasa in muka kalli addu'o'in Qur'ani za ku ga duk ana tawassuli ne da sunayen Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabanna, kaga an yi tawassuli da rububiyya rabbana, an gane ko? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama, an yi tawassuli da rububiyya. To haka nan rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hablana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab, an yi tawassuli da al-wahhab. Kuma tawassulin ko ka sa sunan a farko kafin addu'ar ko ka kai shi karshe bayan kayi addu'ar sai ka fade shi. Allah ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta, ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisanta ta, saboda lokaci zamu tsaya nan, sai Allah ya kai mu gobe sai mu dora daga inda muka tsaya. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya haɗa mu alada, wanda muka kuskure Allah ya fi mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.